This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rido Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 31 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya. Kafin ku ji abinda shirin ya kunsa, ga kanun labarai.
Rundunar Sojin Najeriya ta ce to mata da kananan yara da kuma tsofaffi maza 59 da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Kungiyar Taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta Mula Umar a Afghanistan, wanda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiya da ya fama da shi. Kana gwamnatin Amurka tana nazarin ta sakeyar likitan haƙorin ɗan ba'amurken da ya kashe wani fitaccen zaki a ƙasar Zimbabwe zuwa ƙasar ta Afirka domin ya fuskanci kulliya a ƙasar.
To, kanun labarin kenan. Sojojin Najeriya sun ce sun sake hallaka 'yan Boko Haram da dama, suka kuma ruguza wasu tungayensu, sannan
kuma mun samu mutum 59 wayanda ke hannun 'yan Boko Haram kusan tsawon wani lokaci.
To, ko me 'yan sanda a shirin kudu maso yammacin Najeriya suka kwato daga gaggagaggan fataken dare?
Shanu guda 15 ka ga wannan kayaki sun tara miliyan 100 manyan motoci guda 3 kasa daya miliyan 11 yake.
Kuma kamar kowace wato kowane asubahin ranar Juma'a, Jami Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Rundunar Sojin Najeriya ta faɗa jiya Alhamis cewa ta ceto mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza 59 da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Jami'an soji sun ce sun kai farmaki a maboyar kungiyar Boko Haram kusa da birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Bisa ga cewar jami'an, an kashe 'yan ta'adda da dama, aka kuma kwace makamai masu yawa da motoci. Kakakin rundunar soji Kanar Sani Kuka Sheka Usman ya shaida murya Amurka cewa duk lokacin da aka sami nasara irin wannan, takan ƙara wa ƙarfin gwiwa ba ga sojojin da ke yakin kaɗai ba, amma har ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Waɗanda aka ceto sun haɗa da dattawa maza 5 da kuma mata da ƙananan yara 54. Waɗansu daga cikin waɗanda aka ceto sun shaida wa manema labarai cewa 'yan ta'addan ba su abinci yadda ya kamata, kuma kowane lokaci sukan riƙa yi musu barazanar kashe su. Ƙungiyar Boko Haram tana kai farmaki a ƙauyuka da garkuwa da mutane, ta kuma tilasta su musulunta. Ƙungiyar tana kuma kai hare-haren ta'addanci ne da zub da jini a yunkurinta na maida Najeriya ƙarƙashin mulkin tsatsauran ra'ayin Islama. Muna da ƙarin bayani bayan labarai.
Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta Mulla Umar. Ƙungiyar mai tsaurin ra'ayin addinin Islama ta faɗa a sanarwar da ta fitar jiya Alhamis cewa Umar ya rasu ne sakamakon rashin lafiya, sai dai ba ta yi wani ƙarin haske a kai ba, ko kuma faɗin ranar ko inda ya rasu. Ta ce dai rashin lafiyar da ya yi fama da shi ya yi tsanani a cikin kwanakin rasuwarsa 10-15 na ƙarshe. Sanarwar ba ta yi wani ƙarin haske a kan sanarwar da gwamnatin ƙasar Afghanistan ta fitar ranar Laraba ba, cewa Umar ya rasu shekaru 2 da suka gabata. Sai dai ƙungiyar ta Taliban ta ce Umar bai taɓa fita daga Afghanistan ba, tun da dakarun haɗin gwiwar ƙarƙashin jagorancin Amurka suka hamɓare gwamnatin ƙungiyar a shekara ta 2001, duk da hasashen da Afghanistan ta yi cewa ya rasu ne a wani asibitin da ke ƙasar Pakistan. Sanarwar da ƙasar Pakistan ta fitar tun farko jiya Alhamis ta ce an ɗage zagaye na gaba na tattaunawar wanzar da zaman lafiya bisa ga buƙatar shugabannin ƙungiyar Taliban. sai dai wani sakon email da kungiyar ta tura na nuna cewa kungiyar ba ta goyen bayan zaman tattaunawar.
Wani rahoto daga kasar wato Koriya ta Arewa na nuni da cewa an ba da rahoton wani fasto dan kasar Canada haifaffen Koriya ta Arewa wanda ake tsare da shi tun watan Janairu ya amsa cewa ya yi wa kasar Koriya ta Arewa zagon kasa. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ya rabuta jiya Alhamis cewa Reverend Hyun Soo Lim, Pastor Ecclesia Presbyterian ta Light Korean da ke birnin Toronto, ya faɗa wani taron manema labarai cewa ya aikata laifin yin zagon ƙasa ta wajen ƙulla maƙarƙashiyar mai da ƙasa ƙarƙashin mulki mai ra'ayin addini a DPRK. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Canada ta ce Canada ta matuƙan damu da batun Lim. Ta ce muna kuma ci gaba da ƙoƙarin warware batun ta hanyar diflomasiya. Bata ambaci batun laifin da ake zargin cewa ya amsa aikatawa ba. Ma'aikatan Ecclesian Lim a Toronto sun ce ya je Koriya ta Arewa ne so fiye da 100, ya kuma taimaka wajen gina gidajen marayu da gidan kula da marasa lafiya da kuma gudanar da ayyukan jin kai da dama. Koriya ta Arewa ta ce yana fakewa ne da ayyukan jin kan yana yi mata zagon ƙasa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ƙaurin suna wajen kama ma'aikatan mission, tana yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru masu tsawo. An saki waɗansu daga baya da suka haɗa da Amurkawa bayan da jami'an ƙasa Amurka na da da na yanzu suka sa baki.
Hamshakin mai kuɗin nan na Amurka Donald Trump ya bada sauran masu neman jam'iyyarsu ta Republican ta tsayar da su takarar shugabancin ƙasa rata bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan da jami'ar Queen Impact ta gudanar. Trump yana kan gaba da kashi 20%. Sai kuma gwamnan jihar Wisconsin Scott Walker mai biye da shi da kashi 13%, yayin da tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush yake biye a matsayi na uku da kashi 10%. Ko da yake wato yayi yiwu ba za a ɗauki kashi 20% a matsayin wata gagarumar rata ba, sai dai wannan ta kasance rata mafi girma da wani mai neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takarar shugabancin ƙasa da ya bada a wannan shekarar. Binciken da jami'ar Queen Impact ta gudanar yanzu haka dai mutane 17 suke neman jam'iyyar Republican ta tsayar da su takara, da suka hada da tsohon gwamnan jihar Virginia Gilmo da ya mika takarar tsayawa takara ga hukumar zabe ta ƙasa. Binciken ra'ayoyin jama'a masu sahihanci suna da muhimmanci sosai wajen tantance abin da ka wakana. Sannan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, sojojin Najeriya sun ce sun kubutar da wasu mutane da dama, sun kuma kashe wasu dimbin 'yan Boko Haram a jihar Borno. Haruna Dauda, gare ka.
Rundunar sojan Najeriya 7-7 da ke garin Maiduguri ta ce ta tarwa tsangon wasu 'yan Boko Haram a ƙauyukan Kushinbiri da Warmuri a ƙaramar hukumar Kundiga da ke jihar Borno. Rundunar ta bakin mataimakin hulɗar jama'a na rundunar sojan Najeriya Kanal Tukur Gusau ya shaida manema labarai cewa sun shiga waɗannan ƙauyukan ne inda suka fafata da 'yan ƙungiyar Boko Haram wanda suka samu hallaka wasu da dama, suka kuma kubutar da wasu mutane 59 wanda suka hada da ƙananan yara da mata da kuma dattawa wanda kwaso su daga wannan ƙauyuka zuwa garin Maiduguri. Kanal Gusau ya ce waɗannan 'yan Boko Haram sun yi garkwane da waɗannan mutane wanda suka samu nasarar kubuto da su, sai dai ce babu mutum ko guda da aka kame sakamakon wannan arangama da suka yi da 'yan ƙungiyar. Ga ma ƙarin haske da Kwanar Gusan ya yi wa manema labarai game da wannan nasara da ya ce sun samu.
Sojojinmu da ke bincike ta shiyoyin Kunduga ƙaramar hukuma da ke na a Maiduguri mun shiga wasu ƙauyuka masu suna Kushinbiri da kuma Warmure, inda a wuraren muka samu na 'yan boko tun gata 'yan Boko Haram. A wurin mun samu mota kiran Land Rover da Tifa wanda ake amfani da su domin wannan aiki na ta'addanci. Da muka ci gaba da bincike a wannan ƙauyuka, tuntuni mun riga mun lalata wannan tungaye na 'yan Boko Haram.
Kaba kun samu nasarar kame wasu ne a cikin waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram?
A'a, babu wanda muka kama, amma dai akwai wanda aka halaka da dama.
Kamar akwai wasu kamar makamai da kuka gano a wannan samamai da kuka kai a wannan kauyuka?
A halin yanzu, har yanzu samamai yana ci gaba. Yanzu dai bamu kai ga samun makamai ba, amma dai mun samu motoci kamar da na faɗa, Land Rover da Tifa, kuma kusan duk garin zagaye yake da tutoci na ƴan Boko Haram.
Na dai nemi jin irin halin da waɗannan mutane suka shiga, sai dai da nake so bai samu ba, ganin cewa yawancin waɗannan mutane ba Hausa suke ji ba. Azu da Landu ba samu abu no ba san sam?
Wannan hanyar ba dai.
Samu abu no ba?
Samu abu ba.
Na kuma saka tuntuban wanda cijo ɗan shekaru 80 da haihuwa, wanda ya da mini cewa waɗannan ƴaƴan gungiyar Boko Haram sun kame shi ne lokacin da yake gona, ko kuma yage masa rigansa, suka daure hannuwansa da shi, suna shirin yanka shi ne, sannan suka ji ƙaran bindigan waɗannan sojoji, sai Allah ya masa gidar doguwa, suka watsar da aniyar ta wannan yanka, suka kuma ari na kare. Ga ma dai abinda wannan dattijo ke cewa da taimakon tafinta. Sun yaga suke yaga maka riga nan ko?
Eh shine ne jama'a.
Suka sun daure maka hannu. A yanzu haka dai rundunar sojan kasar na ci gaba da samame na irin waɗannan ƙauyuka, da kuma tace tana samun nasara ƙwarai da gaske wajen kubuto da jama'a da kuma kwato makamai a hannun waɗannan mahara da suka jima suna addaban wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafa.
To lalle a gaida sojoji, a kuma gaida Haruna. Har yanzu dai game da batun na tsaro, a can kuma shiyar kudu maso yammacin Najeriya, ƴan sanda sun gabatar ma ƴan jarida wasu da suka ce gaggan barayi ne, da kuma kayayyakin da suka ce sun kwato daga gare su bayan kama su ɗin. Daga Ibadan ga wakilin Hassan Umar Tambawal.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu masu satar mutane da suka sace wani dattijo ɗan shekaru 80 a garin Omu a ran da ke jihar Kwara. Suka karbi naira miliyan 8 kuɗin fansa kafin su sake shi. Haka ma ƴan sandan na jihar Oyo sun kama wasu ƙwararru masu satar motocin alfarma, kuma an kama bindigogi da dama. Alhaji Muhammad Musa Katsina shine kwamishinan ƴan sanda na jihar Oyo.
Na farko dai abin da muka wayannan yara guda 4, watan Hilali ne daga jihar Kwara, su ne ke tada mutane hankali, ƴan ta'adda waje masu sata mutane. Lokacin da azumin da ya wuce kwana 15, suka je wani ƙauye a jihar Kwara, suka ɗauke wani dattijo. To aka kashi wani wuri, suka an shi kuɗi miliyan 8, sannan aka sake shi. To ina tsammani wannan kuɗin da suka samu sai ya buga da su, sai suka shigo na jihar Oyo da yunkurin sace wani sarki. In ka ma san shi da yake, sannan ne ƙwarar kuwa mutum ne da yake, na ga sunan shi za ka sani. To a cikin shirin da suka yi a Lungu, inda suka ne Allah sa ƴan sandan boye na suka samu labari, muka je muka kama na farko, wallahi kira advance team, muka kama suka ce to ai ga abin da suka ciki. To shine da taimakon Allah kuma muka samu, muka je har jihar Ekiti, muka kama guda biyu kuma a can muka samu waɗannan shanu guda 15 da waɗannan manyan motoci guda 3.
Do waɗannan motoci manyan da shanun nan da sauran kayayyakin da na gani duk su ne suka sace su,
kamar da shi baka kashi na farko kenan. Wannan manyan motoci ta daya miliyan 11 yake, ita wannan ko fan zaki karanta
to duka alfarma din nan ba,
madallah ka kuma yara nan kanana, ina tsammani babba a cikin su shekaran shi 21. Akwai wani kamfanin da suke printing littattafai, wani ko wani banje ne, kaga wannan dattijo ina tsammani yanzu ya gama magana,
wanda ya ce shekara 85.
To shi kuma abin da ya faru bara a watan November, suka je kamfanin nasa da bindigu da komai suka sace mai, kaga wannan kayayyaki baki daya, wanda kiyasare kudin su kamar da hidi muna sun tara da miliyan 100.
Wannan mota fa da nake gani boss ɗin nan me yake cikin ta?
Mai ne, masu sata mai su kuma sun sato man suna zuwa sun fito dajin drum 75 ke ciki.
Ko an kama makamai ga waɗannan mutanen?
Eh, yanzu su waɗannan hilalin da muka nuna, wato akwai wanda ke aje musu makamai da kira Amora, sun ce suna da AK-47 guda 4 da kuma irin bindigan nan da aka double barrel wanda aka yanka guda 8.
Daga bisani kwamishinan ƴan sandan na jihar Oyo Alhaji Muhammad Musa Katsina ya damƙawa wani da aka sacewa wata mota samfurin Toyota Highlander ta miliyoyin narori motarsa kuma naji ta bakinsa.
Ojo ni sunana.
Kai ne kake da wannan mota?
Eh.
To yaya abin ya faru?
Barawo ne su karba hannu driver nawa.
A ina?
A Ode.
A Ode nan Ibadan ne?
Eh Ode na Ogun State.
To yaya an kai ka gane wannan mota?
Su yara nawa ne su ganshi a cikin television. Da na basu chassis number na motar wannan. In ku ganshi ko ina nawa ne. Su ganshi a cikin television Islander biyu. Su kira na.
Daga ina sun kira ka?
Daga Jos. Shin na su na Ibadan. Na Duba nawa ne. Yau ni su bani.
Yan sanda sun baka motar ka?
Eh, yau, yau.
To me zaka gaya ma yan sanda yanzu?
Na gode Allah, na gode.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Ashe gari ɗin da yan sanda rigima ba za ta tashi.
Wane shi kuma a gaida na Tambuwal. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ni ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
Likita, za mu fara ne da wasiƙar Malam Abdullahi mai gadali mai gonar kaji a can lafiyan Birebirin jihar Nasarawa.
To
malamin ya yi tambayoyi guda biyu.
To Hajiya.
To da farko ban san ko tamfi bane ko kuma da gaske ne, yace wai shin da gaske yawancin dabino yana maganin asma?
A to wannan kan Hajiya, wannan tamfi ne.
To tunda ma yayi batun dabino, wani irin kayayyakin gina jiki ne ke cikin dabino?
To dabino kin sai yana da abinda ake kira fiber, kuma abubuwan da suke sa mu rinka zuwa bayan gida, kuma yana da wani abu mai kaman sigari, kaman abin shiga-shiga a ciki wanda kan ba mutum karfi. To abubuwan da yake da shi kenan. To su ne rukunonin abubuwan da ke cikin sa. To
amma baya maganin asma ko?
Amma bai maganin asma.
To ina fatan Malam Abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana. To ya sake wata tambayar.
To
yace me yasa ne idan mutum ya zubar da jini ko ya zubar da miyau sai a ga jini kuma a bakin sa?
To indai mutum na zubar da miyau da jini, to akwai wani lalura Hajiya.
To
bai kamata mutum ya zubar da miyau jini ya fita ba.
To ko zaka
akwai wasu mutane waɗanda suke da wani irin ciwo cikin bakin su ko dashin ba wurin da haƙori yake.
Dasashin.
To wani lokaci akwai wani mutane ke wani irin ciwo kuma abu ya taɓi wurin sai ga yana jini. Waɗansu wani lokaci waɗansu mutanen haƙorin nasu wani abu na yana akwai wani lalura da haƙorin inda ya shiga cikin shi dasashin. To duk waɗannan na kawo jini, amma in yana tubar da miyau yana ganin jini, to ya kamata ya je a duba domin wannan bai kamata ba.
Ana iya magancewa ko?
Eh, za a iya dubawa a ga me ke faruwa. Kuma akwai ɗansu waɗanda ko sun goge bakinsu ne da brush wani lokaci kan sai ga bakin na jini. Akwai ɗansu mutane duk waɗansu rukunonin irin rukun da muke so kamar na cha da sauransu in mutum bai samun su sosai. Amma indai mutum na wani ya kamata ya je wurin sauran ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa. Nun bai kamata in mutum ya zubar da miyau jini ya fita ba Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To shi kuma Malam Haruna Muhammad Katsina yace me yasa ne ake hana wasu mutane cin hatsi, wasu kuma a hana su cin abinci mai starch kamar shinkafa da doya? Sannan kuma me yasa ake barin wasu suna cin ‘ya’yan itatuwa duk da cewa suna da kayan sukari a ciki, wato da zaƙi? To da farko likita, me yasa ake hana wasu mutane cin wasu kayayyakin abincin?
To wannan lokaci abin da yasa ake hana mutane cin abinci, kin san kamar mutum na cin sukari, kamar irin shinkafa walwal din nan. To abinda da waɗansu irin shi wannan kamar doya da ake ci, to abinda yasa ba a so mutum ya ci, yawanci in ka ci su in suka shiga cikin ɗan adam sukan zama glucose ko shiga gabaki ɗaya, to zai sa ciwon sukarin ne ya ƙara tsanani.
To
shi yasa ake so mutum ya rinka cin abubuwa waɗanda kamar irin waɗanda ba a surke su ba, kamar irin ko gero wanda ba a surka ba, ko kuma irin su acha da ko irin su irin waɗannan. To waɗannan in ka ci abincin jikinka bai narke su a hankali, yake narkar da shi.
To
rakon na fi amfani a jikin waɗansu ma cikin ciwon kamar sukari, to akwai kuma wadansu mutane irin kamar abubuwan kamar da ya ce ba a so su ci din, to wadansu mutane in suka ci irin wadannan abubuwan bai dacewa da jikinsu, wadansu kuma in ya shiga jikinsu yakan sa sukari ba su jin daɗi sosai. Amma duk wannan sai likita ya gwada ka, ya tabbatar da abubuwan da ke faruwa a cikin jikinka, sai ya faɗa maka wanda ya kamata ka ci ko wadanda bai kamata ka ci ba.
To kamar wadanda ake bari su ci ƴaƴan itatuwa fa?
To ƴaƴan itatuwa yawanci ya danganta, waɗansu ba a so su ci, don akwai waɗansu ƴaƴan itatuwa suna da glucose kamar sukari da yawa a ciki, to wani lokaci ba a so mutane su ci. Amma an baka da kamar irin ciwon sukari da sauransu, za ka iya cin irin waɗannan ba komai, amma akwai waɗansu mutane da bai kamata su rinka cin waɗannan ba hajiya.
To duk da wanda aka yana shi cin abinci kowane iri ne akwai dalili?
Eh, akwai dalili. Kuma kin ga akwai waɗansu ma kamar suna da ciwon hanta, bai kamata su rinka cin nama da yawa. Akwai da ciwoka za a likita zai ce kada ka ci kaza, kada ka ci kaza, amma dole sai ka zauna da kai da likitanka a tabbatar mai za ka iya ci, domin cin waɗannan abu yakan ƙara mutum, yakan rage tsananin ciwon hajiya.
To ina fatan shi Malam Haruna Muhammad din yana sauraron mu, in shi ne likitan shi ya hana shi cin wasu kayayyakin abincin sai ya je tambaya me yasa. Kuma galibi ma ai ya kamata duk lokacin da mutum ya je gun likita aka ce mai ga abubuwan da ke ko kai yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ai sai ya tambaya dan ya sani ko?
Eh, kuma a nan kasashe in ka je wani likita za a ce kada ka ci kaza, kada ka ci, za su baka dan takarda da rubuce-rubuce, kada ka ci kaza domin kaza, kada ka ci kaza domin kaza. In likita din bai bayyana ka tambaye ka ce me yasa baka so in ci abu kaza da kaza,
yauwa sai a mishi bayani.
Sai a bayyana maka, ko kuma ka ce to in ka ce kada in ci kaza da kaza me ya kamata in ci?
Yauwa.
Eh, tambayoyin da mutum ya kamata ya ma likitansa kenan, domin ya kamata ka tambaye likita kan ba gane ba.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma takardar da muka samu daga Malam Aminu Dan Kaduna Amanawa.
To
yace baya ga cutar sukari me ke sa yawan fitsari?
To bayan ciwon sukari akwai waɗansu waɗanda domin dalili, akwai kinsa akwai diabetes mellitus, shine wanda kamar na sugar ke, akwai wanda ake kira diabetes insipidus, waɗanda kawai domin wani dalili kawai za su yi ta fitsari ne haka.
Cuta ce to?
Eh, shi ma wani irin cuta ne, amma wannan dai kana yi baka da sukari akwai magunguna za a iya baka ka je ka sha zai rage maka tsananin wannan. Kuma akwai waɗansu mutane kinsa suna ciwon hawan jini, akwai magani da suke sha, to in kada a sha wannan magani shi ma sai ka yi ta fitsari.
To
wannan shi ma domin maganin yake sa ka yi fitsarin, to in kana fitsari da wannan yakan rage maka tsananin hawan jinin. To amma ya danganta, shi yasa kowane lokaci in ka ba gane abu ka tambayi likita, amma domin waɗannan abubuwan suna iya faruwa.
To Malam Aminu ya ce mai fama da irin wannan matsalan yana iya warkar, ana iya warkar da shi?
In dai domin ciwon sukari ne, to in dai aka samu magani da zai rage tsananin ciwon sukarin, shi sukarin da ke cikin jinin mutum ya zama daidai, to wannan fitsarin zai ragu sosai, ma sai ka zama kaman kowa da kowa, ba za ka rinka fitsari ko lokaci.
To kaman waɗanda ake ba maganin hawan jinin nan su ba inda za a yi kenan, ko tunda su kace maganin ne yake sa yawan fitsarin?
Eh, to shi wannan yawancin kaman anan mukan ce mutane in an baka irin wannan ka sha da safe, don da rana za ka iya fitsarin ka yanda ya kamata.
Kafin dare ya yi?
Kafin dare bai kamata ka sha da dare ba, don ka sha da dare za ka yi ta tashi.
To misali kowane awa da yawa bai mutum zai je ya fitsari ko koya?
A'a, to ya danganta, ko in ka sha wannan magani ya danganta yawan ruwan da ka sha kuma.
To
duk wannan na sa yawan fitsarin da za ka yi.
To likita, ana batun yawan fitsari.
To
akwai wasu mutane wanda in dare ya yi ne suka fi shan ruwa, kuma in suka fara shan ruwan nan sun dinga zuwa fitsari, to su ma matsala ce ko kuwa?
A'a, in dai ka sha ruwa da yawa kafin ka kwanta, to abin da ke faruwa kin san kaman da rana, in ka sha ruwa din nan mutum na rana kada zufa da sauransu, to zufan nan da sauransu ai kaman ruwan ne ke fita ta jikin dan adam.
To
amma da dare in ka sha ruwan nan kana kwanci dun ba zafi baka zufa, to dole ka tashi kai ta fitsari.
To kaman bine-bine duk lokacin da ka sha ruwa sai ka je ka yi fitsari kenan?
In ka sha da yawa dole ka tashi da dare ka yi fitsarin nan.
To
eh.
To kaman waɗanda kuma sai su ji makogoronsu ya bushe, ko kuma da daddare ne suka fi shan ruwa fa, matsala ce?
Eh, to in dai kana ji makogoron na bushewa, to ya kamata ka sha ruwa, domin ka soma jin kishin ruwa ka tashi ka sha ruwa.
To ba matsala ba ce ko?
Ba matsala ba ne, domin wannan jikinka ne ke ce maka to ba ruwa da yawa a cikin jikinka dole ka tashi ka sha ruwa.
To Allah ya sauwa.
Kuma akwai kuma waɗansu mutane kaman in dai kaman ciwon sukarinka na soma, za ka rinka jin lokacin kana jin kishin ruwa da yawa, kana so ka ci abinci da yawa, kuma za ka ci abinci da yawa. To duk waɗannan in dai alamomin suna haka kowane lokaci da kowane lokaci kana jin wannan, kowane lokaci kana jin kishi, ka je ka tambayi likita a duba ka.
Yawan jin yunwa na alama ce ta ciwon sukari?
Shan ruwa da yawa, ji jin yunwa da yawa da kuma irin su fitsari da yawa din duk waɗannan alamomi ne, amma ba kowa ke waɗansu suna da waɗannan alamomi, za ka ga alaman kamar alaman ciwon sukari ne yake somawa.
To
sai kana da irin waɗannan, ya kamata ka je kai magana da likitanka a duba ka.
Tana yiwa kuma ba ciwon alama ce ta ciwon sukarin ba.
Eh, waɗansu ba kawai haka jikin su yake, amma in dai ka kawai gab kawai jikinka ya soma haka, to ka je ka tambayi likitanka a gwada, don akwai gwaje-gwajen da za a iya yi a tabbatar da ko kana da ciwon sukarin ko baka da shi.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To shi kuma Ibrahim Leran Bauchi yana so ne likita, don Allah ka mishi bayanin me ke kawo ciwon zuciya ne.
Abin da ke kawo zuciya, ciwon zuciya waɗansu mu na gadon sa ne, yakan samu a waɗansu mutane na da su, in iyayenka na ji ko kakanninka na ji ko kakanka na da shi, wani lokaci za ka same shi. Waɗansu kawai haka domin ko suna da ciwon hawan jini da sauransu za ka sun samu ciwon zuciya. Waɗansu kuma suna da kamar irin ciwon sukari ɗin ne yakan kawo ciwon zuciya. Waɗansu kuma in mai ƙwayoyi a cikin jininsu, duk waɗannan na kawo ciwon zuciya.
To likita, kaman waɗanda idan mai ƙwayo ne yawa a cikin jikinsu yana kawo musu ciwon zuciya, suka magance yawan maiƙo ɗin za su rabu da ciwon zuciya?
Eh, yawanci in dai maiƙon yawa akwai maganin da ake bayarwa, kuma akan ce kada ka rinƙa cin waɗansu abubuwa da yawa, kamar nawa mai maiƙo da yawa ka rage cin abin irin waɗannan. To in kai wannan maiƙon ya ragu da yawanka, to yawanci in aka yi sa'a sai ciwon ya sauki ƙwarai da gaske.
To waɗanda suka gada kuma fa ana iya warkar da su?
Waɗansu suka gada nasu yafi wa yana da wuyan abin na sha'ani, domin waɗansu ɗin domin wani abu ne da ke faruwa a cikin ƙwayoyin halitta da ke sa wannan ya faru. Saboda irin wannan yawancinsu wani lokaci sai a ta ba su magani ne.
Mutum zai ta shan magani har iya rayuwarsu
ya rasu ba abin? Iya rayuwarsu, yawancinsu haka suke Hajiya.
To
amma kuma akwai waɗansu aka tabbatar da abin da ke kawo shi, aka yi gwaje-gwaje, an aka yi sa'a, kuma Allah ya taimaka ana iya warkar da su.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu, sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki. To banda kwararren manoman Najeriya, wani laifi kuma shugaban hukumar Kwastam ya ce wasu kamfanoni hudu da ke shigowa da shinkafa a Najeriya suka yi?
Kudaden da ake bin su su ne miliyan 26,000. Na gaban cewar ba za mu so ba, bayan Allah da suke noma shinkafa, ya zama da cewa sun noma shinkafa waje ta danne musu kasuwa. Tunda mu muna son mu fara cin shinkafa da aka noma a Najeriya.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken bayanin shugaban hukumar Kwastam ɗin Alhaji Abdullahi Dukko Inde. Yanzu kam ga Grace Alheri Abdu da labaran duniya, amma fa a takaice.
Rundunar Sojin Najeriya ta faɗa jiya Alhamis cewa ta ceto mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza 59 da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Jami'an soji sun ce sun kai farmaki a maɓoyar Boko Haram kusa da birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ma'aikatar kula da gandun daji ta Amurka ta ce ta fara bincike kan batun kisan zakin nan da ake kira Sisal da aka yi cikin watan nan, yayin da likitan haƙori ba Amurka da ake zargi da kashe shi yake ci gaba da ɓuya, ana kuma ci gaba da yin Allah wadai da wannan kisa a duk faɗin duniya. A wata sanarwa da ta fitar ta hanyar sadarwar Twitter, hukumar ta ce ta fara gudanar da bincike kuma ta kasa yin magana da likitan kai tsaye. Hukumar kuma ta kira ga shi Palman ko kuma wakilin sa ya tuntuɓi jami'an Amurka ba tare da ɓata lokaci ba. Hukumar dai ta bayyana kisan zakin a matsayin abin takaici, ta kuma ce za ta bi duk inda binciken ya kai ta. Wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa hukumar kula da ayyukan kiwon kifi da kuma gandun dajin ta Amurka tana gudanar da bincike ne ƙarƙashin wata doka da ta haramta kashe namun daji.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu madadin Grace Alheri Abdu ce ta taya ni gabatarwa, da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin, wato Malam Zubair, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.